العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بيرجى وتن صفر في جرم مائك صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دغيه لتلاتين دشيدة عنا مدوكة شركية حتى مؤونا مسلاتي جامع الشيخ طلحة السلفي رحمه الله ومن شيق بدا درس حديثي أتشي اللكتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام ناب الضمالني الألامة الجماعيلي الحنبلي عليه رحمة الله. إذا بقى من تابع من غم حديثي ندر نبيه دا أشرين دا أكو أتشي باب دي بياني أكان ما يلبس المحرم من الثياب رام تاشي باب الفدية kuma shine hadisi na 224 a lissafin nawa. Mali yace babu lifidiyati an Abdullah ibn Ma'qil qala jalastu ila Ka'b ibn Ujrah radiyallahu anhu fa sa'altuhu 'an al-fidya fa qala nazalat fiyya khassatan wa hiya lakum 'amma. قملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا، فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. باب الفدية باب الذي بياني أقل فدية أبن دا أكي تيم فدية شيني حراجي دا أكي طورا من أيك هجي حراجي واتون أبن الذي فتد شيبا أثرا سبا domin me domin ya aikata wani abu wanda yake ba a ce ayi ba aikin hajji ko kuma ya bar wani abu da aka ce ayi shine fidiya. Bambancin alfidiya da alhadiyu, alhadiyu ana yin hadaya ne ta sanadiyar mutum yayi hajjin tamattu'i wato yayi umra da ya gama umrar sa sai ya kwanta haramin sa ya ci gaba da harkokinsa sai kwanakin aikin hajji wato ayyamul hajji daga ranar 8 ga wata yawmut tarwiya sai ya shiga aikin hajji. To ranar 10 ga wata zai yanka rago hadaya ce, ko kuma yayi hajjin kirani ya hada umra da aikin hajji yayi su a gabaki dai ba ifradi yayi ba. Wanda ya kirani ko ya tamattu ito zai yi hadaya, amma fidiya ita ana sanya ma mutum ne tilas saboda me litarki ma'murin aw fi'li mahdhurin, saboda ya aikata abinda ba a ce ayi ba, an hana shi yin abu kaza sai yayi. Daga cikin abinda aka hana mai aikin hajji an hana shi ya taba gashin jikinsa kada ya aski har sai ya gama aikin hajji. Daga cikin abinda aka hana mai aikin hajji an hana shi ya yanke kumba. To da mai aikin hajji zai zama ya je ya aski, to ya ja ma kansa sai ya yi fidiya. Fidiya to wannan shine ake ce masa fidiya, harajin da ake daura ma mai aikin hajji saboda me, saboda ya aikata wani abu wanda yake ba a yadda da shi ba ko kuma ya bar abin da ba a ci aka ce ayi, shine ake ce masa fidiya. Sannan Qur'ani ya tabbatar da fidiya kamar yadda zamu gani. To shine babu fidiya. عن عبد الله بن معقل أرويته حديثي لدى سيدنا عبد الله بن معقل. عبد الله بن معقل تابعين واتو الماجرين صحابين ما لم يسني صحباني أكان غرنس. الإمام الذهبي أتكن ميزان الاعتدال يتي بصري يتي دم بصر. أما الإمام ابن حجر أتكن تقريب التهذيب سيتي كوفي فكوفيني da Kufa da Basra dukkanin su garuruwa ne a Iraki to zai iya yuwa yayi rayuwa a Kufa kuma yayi rayuwa a Basra to sai ya zama garibi yake da shi dan Kufa ne shi kuma dan garin Basra ne amma dukkanin kasar gabaki dai Iraki sannan fiqa ne shi amintacce ne wasu malamai sun dauke shi a matsayin sahabi amma ba sahabi bane malamai suka ce abin da ya hudar da su shine akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mughaffal Abdullah ibn Mughaffal sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka kalli ma'aqil da Mughaffal da za a cire duban da ke kan gaino shikenan kuma ba a yi wasali ba sannan ma'aqil da Mughaffal to sai suka samu ishtali amma Abdullah ibn Mughaffal sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abdullah ibn Ma'aqil shi kuma wannan tabi'i ne ya rasu hijran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 80 da wani abu to almajirin sayyidina Ka'b dan Ujra sayyidina Ka'b dan Ujra ko riwaya shi ta gabata a baya mun ba da tarjumar sa ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne masu matsakaiciyar riwaya ba sa cikin masu yawan riwaya sannan ba sa cikin waɗanda suke da karancin riwaya a'a yana cikin matsakaita a cikin marwaita to shine sayyiduna Abdullah ibn Ma'aqil tabi'i yake cewa jalastu ila Ka'ab ibn Ujra na zauna a majalisin sayyiduna Ka'ab dan Ujra Ka'ab dan Ujra sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kuma Abdullah ibn Ma'aqil tabi'i ne to yace ya zauna a wajensa fa sa'altuhu anil fidya sai na tambaye shi game da ayar fidya sa'altuhu anil fidya ay sa'altuhu an ayatil fidya na tambaye shi tafsiri da sababun nuzul na ayar da take bayani akan fidya ayar fidya ita ce aya take cikin suratul baqara wani yanki daga cikin aya na cewa man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk Allah yake bada labari yake bada umarni a aikin haji sai ce fa man kana minkum maridan duk wanda ya zama a cikin ku ba shi da lafiya malam sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace ba man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi sai yace ka qamlin aw suda'i kamar ya zama kwankwata tana sauka a kansa yana da kwankwata a kansa sai ya aski sannan ko kuma yana da tsananin ciwon kai suda dama ayar Allah mu da ku yake yana cewa ne wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiy mahillahu wala tahliqu ru'usakum kada ku aska kawunanku idan mutum yana aikin haji ba shi ba aski ba zai aska gashin kansa ba ba zai tsitsiye gashin hammatarsa ba ba zai yi askin mara ba gashin mararsa ba duk ba zai yi ba har sai ya gama aikin haji shine umarnin Allah wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawunanku hatta yablugha al-hadiy mahillahu har sai hadaya ta kai inda za a yanka ta amma me man kana minkum maridan wanda ya kasance a cikin ku ba shi da lafiya aw bihi adan min ra'sihi ko kuma akwai cuta a kansa to sai ya aske fa fidyatun to zai fidiya Allah madaukakin sarki ya riga ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiy mahillahu shi amma fa man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi falyahliq ra'sahu thumma liyufti kamar haka aya take nufi duk wanda a kansa akwai ciwo ko bai da lafiya to ya aska gashin kansa amma kuma idan ya askin nan fa fidyatun min siyamin to zai yi fidiya zai fidiyar azumi aw sadaqatin ko kuma yayi sadaka aw nusuk ko kuma yayi yanka wannan zabubukan guda uku sune aka ba mutumin da ke da lalura a kansa dole sai ya yi aski alhali kuma yana aikin hajji. Yana aikin hajji amma dole sai ya yi aski saboda lalura a kansa. To ba a kyale shi ba haka nan, to an dora masa haraji, an dora masa fidiya. Fidiyan nan zabi uku. To shine sayyidina Abdullah ibn Ma'qil yaje ya tambayi malamin sa sayyidina Ka'ab dan Ujra. Ya ayan nan ta sauka, me sababin nuzul dinta? Me dalilin saukar wannan aya? Faqala fi yace nazalat fi khassatan. Wannan ayar ta sauka a kaina ne, ni kan kaina. Ta sanadiyya ta wannan ayar ta sauka. Ni ne khususus saba na aya. Akwai abin da malaman usul fiqh suke ce masa khususus sabab, akwai abin da suke ce masa umumul lafzi. To suna da ka'ida sai su ce al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Khususus sabab shine me yasa aka saukar da aya. Umumul lafzi ayar da ta tashi sai ta yi bayanin gabaki ɗayan jama'a ta shafa. Kun ga Allah ta'ala cewa yi wala tahliqu ru'usakum حتى يبلغ الهدي محله. أما فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا دك وان دي زماء اتكن كباشي دلاتية الإبغاء نن النكرة في سياق الشرط هي من سياق الأمور. إذا أخذ ودى لفظين نكرة مريضا في سياق الشرط تعم يأخذ ودى شيء اتكن سيقا تشرعي duk wanda ya zama a cikinku ba shi da lafiya aw bihi adan min ra'atihi ko akwai cuta a kansa to sakamakon sa fa fidyatun min siyamin sai fidiya ya bada haraji yi azmi a matsayin haraji saboda zai aski kansa saboda ciwo to an dora masa sai yi azmi aw sadaqatin ko yi sadaka aw nusuk ko kuma ya yanka kun ga ta shafi kowa kenan. To shine sayyidina Ka'ab ibn Ujra yace nazalat fi khassatan, wannan ayat ta sauka a kaina ne ni kadai, amma wa hiya lakum amma, amma kuma ta shafe ku gabaki daya. Saboda haka kowa hukuncin sa shine idan yana aikin haji ba zai taba gashin kansa ba. Idan har zai taba gashin kansa saboda lalura to yanzu sai yayi fidiya. Sai Ka'ab zai bada labarin me ya faru. Yace humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, an dauke ni an kai ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wal qamlu yatanasabu ala wajhi, kwankwata tana sakko min a fuska. Kun san laraba suna barin gashi. To kuma a lokacin su ba kowa ke da arzikin da zai iya samun sabulu wannan ya wanke gashin sa da shi ba, ko maye-maye da ake da su a yanzu na gyaran gashi ba su da su a waɗannan lokutan. To zai iya zama har kwankwata ta zauna ma mutum. Shi ya sa malamai da suka tashi tarifin alƙamlu shi ke nan suka ce hashratun saghiratun ta'ishu fi ghalibiha fi sha'ar wa sababuha al-awsaqu ghaliban. Abinda ake ce ma alƙamlu hasharatun saghiratun, kwaro ne ɗan ƙarami. Ya ishu fi sha'ar ghaliban, so tari ya fi rayuwa a cikin gashi wannan ƙwara. Sannan wa sababuhu al-awsaqu, sannan mafi yawancin abin da ke jawo shi shine datti. Kwankwata datti ke jawo ta. To sayyidina Ka'ab ibn Ujra yana bada labari yace an ɗauke shi an kai shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, wal qamlu yatanasabu ala wajhi, kwankwata tana sakkowa tana gangarowa fuskata. Faqala, sai manzo Allah sai yace ma kuntu ural waja balagha bika ma ara, wallahi bana zato na ban zata ciwon ya kai gare ga haka ba. Kwankwata har tana sakkowa fuska, kuma gashi ana aikin hajji, kuma a hiddatul wada'i hajjin ban kwana. Aw ma kuntu ural jahla balagha bika ma ara, ai ban tsammani ciwo aljahdu da alwaj'u da ma'anarsu ɗaya. Aljahdu wahala, ciwo mai wahala shine aljahdu. In ka ce aljuhdu kuma ya zama ƙoƙari, ai bana tsammanin ciwon ya kai gare ka haka. atajidu shatan shin zaka samu tinki yadda zaka yanka a wata riwaya kamar yadda al-Imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala a cikin tafsir sa al-Tilkar ya tattawo riwayoyin sayyidina Ka'ab da ya faɗi wannan sai ya ce wa qad alima anni la amlikuha yace annabi ya san kuma ban da ita al-hajj ne hajj ake yi amma bai da abinda zai bai da tinkiya manzon sun ya tambaye shi yace zaka samu tinkiya da zaka yanka a matsayin me a matsayin fidiya kaga shine aw musuk din kenan yanka fa qultu la nace ya ma'aikin Allah a'a bani da shi bani da tinkiyar da zan yanka fa qala sai ce sum thalathata ayyamin to kai azumin kwana uku kaga fa fidyatun min siyamin siyamun nan na thalathati ayyamin siyamu thalathati ayyamin kwanaki uku zai yana azumi aw at'im sittata matakina ko kuma ka ciyar da miskinai guda shida mabukata li kulli miskinin nisfu sa'i kowane miskini ka bashi rabin sa'i sa'i dai shine muddun nabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu arba'atu amdadin mudu hudu li muddin nabi sallallahu alaihi wasallam fa nisfu sa'i idan muddani kenan abin nan nisfu sa'i muddani mudu dike to shine abin da zai bada kun ga a aya ta lissafo ta ce fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk zai yi fidya min siyamin fidya ta azumi aw sadaqatin ko kuma sadaka shine ta'amu sittati masaki aw nusuk ko kuma yanka tinkiya waɗannan su ne zaɓuɓɓuka guda uku da aka ba mutumin da yake da lalura ta ciwo a kansa cewa yayi aski in yi aski ga ɗaya daga cikin abubuwan da aka bada ya ɗauka da wanda zai iya daga ciki to wannan hadisin shine asalin bayani akan fidya tafsirin kuma waccan ayar so daga duk lokacin da zaka jawo waccan ayar sai ka ɗauko wannan hadisin ka hada shi yasa Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya fitar da wannan hadisin a wurare da yawa a cikin littafinsa ya fito a cikin kitabut tafsir akwai inda ma ya ambace shi a cikin kitabul magazi sannan bayan haka ya ambace hadisin kuma a cikin kitabul abin nan a cikin kitabul hajj kamar yadda yazo nan ma da ya kashi cewa babul fidiya a cikin kitabul hajj a cikin sahihul bukhari haka Imam Muslim shi ma ya ambace shi a wurare da yawa wa fi riwaya a wata riwaya aka ce fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yut'ima faraqan baina sittatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da cewa ya ciyar da daru ko kuma kwando ɗaya na dabino baina sittatin tsakanin mutum shida aw yuhdi shatan ko kuma ya yanka tinkiya kwara ɗaya a matsayin fidiya aw yasuma thalathati ayyamin ko kuma ya azumin kwanaki uku anan sai aka ce aw yuhdi shatan domin hadaya dama kyauta za a yi ai alhadiyu kyauta za a yi kyauta da ita ai suna da alaka da alhadiyya al-ihda'u ahada yuhdi sai a ce hadiyan ismul masdar ne amma masdarin sai a ce ihda'an ya kyautar domin ana tsammanin mutumin da zai yi hadaya ko ya yi fidya ba a tsammanin dama ya ci ai amma zai iya ci in ka yanka tinkiyan nan za ka iya cin kayanka ana iya yankawa kuma ka nema ka soya da kanka in kana da wanda zai soya maka a can amma yana da wahala ka sama shi yasa nan sai aka ce aw yuhdiya na yi wannan bayani ne saboda kada mu samu hudu a tsakanin fidya da hadiya wanda mun bambanta su a farkon karatu cewa hadiya abinda ke jawo mutum ya yi ta ba laifi ba ne amma fidya laifi ne a aikin hajji domin yin aski ana aikin hajji ko da lalura laifi ne to tunda za ka yi wannan askin to sai ka yi fidya fidyan nan da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku da aya ta lissafa sannan kuma wannan hadisin ya zo ya bayaninsu kun ga a can aya ta ce fa fidyatun min siyamin siyamu akan minal ayya ba a faɗi kwana nawa za a yi ba amma nan sai manzon sallallahu alaihi wasallam yace mai salatata ayyamin fasum salatata ayyamin kai azumin kwana uku sannan can aya ta ce au sadaqa ko sadaqa kaga sadakan nan gaibu mufassala ba a rarrabe ta ba amma hadisi sai yazo yace au at'im sittata masakina ka ciyar da miskinai guda shida sannan au nusuk ko kai yanka wani irin nusuk wace irin a wani irin abin yanka za a yanka sai wannan hadisin sai yazo yace shatan tinkiya to wannan hadisin yana nuna mana cewa ba yadda za a yi mutum ya wadata da fassara alqur'ani ba tare da ya koma sunna ba as-sunnatu mufassiratun lilqur'an sunnan manzo Allah sama kullun fassara alqur'ani take so daka idan ka samu aya kaka ce zaka fassara ta kawai da larabcinka duba akwai sunna da ta fassara ta in akwai sunna ta fassara ta fadiha wa ni'mat shikenan sai amsa idan babu sai ka kalli cikin maganganun sahabbai waye ya fassara ta kana tafsirin sayyidina abubakar kana tafsirin sayyidina umar ko tafsirin sayyidina usman ko tafsirin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu malamai suka ce ana gabatar da tafsirin al-khulafa'ul arba'a akan tafsirin wanda ba su ba sai kuma irin waɗanda manzon sama ya musu sheda ya musu addu'a irin su abdullah ibn abbas abdullah ibn mas'ud manzon sama ya ce sayyidina abdullah ibn abbas allahumma allimhu al-kitaba wa faqihhu fid-din so daga tafsiri daga abdullah ibn abbas babban abu ne sannan sayyidina abdullah ibn mas'ud manzon sama ya ce masa innaka ghulamun mu'allamun kai yawo ne da Allah ya sanar da kai to ire-iren waɗannan so daga wannan hadisin na nuna mana wannan sannan wannan hadisin na nuna mana ahmiyatu sababin nuzul muhimmancin sabon sabon sanin sababin nuzul me yasa aka saukar da aya kun ga anan mun gano cewa sayyidina Ka'ab dan Ujra radiyallahu ta'ala anhu ta sanadiyar sani aka saukar da aya sannan wanda abu ya aka saukar da ayar dan shi to zai fi iya bayani fiye da wanda ba shi ba sannan wannan hadisin ya nuna mana zaɓin da aka ba mutumin da yayi aski da lalura a aikin hajji to ga zaɓi guda uku aka ba shi to daga nan sai malamai suka yi saɓani shin wannan zaɓin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shin labudda fihi min at-tartib dole sai an yi tartibi dole abu na farko azumi ne sannan ciyarwa sannan yanka ko ko a duk wanda mutum ya zaɓa wasu daga cikin malamai suka ce ala tartib to sai aka tambaye su aka ce tartibul aya ko tartibul hadith domin yadda hadisin ya jeranta ba haka aya ta jeranta ba aya ta ce faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyam aw sadaqatin aw nusuk ko duk da cewa za su iya daukan kuma abin nan tartibin yazo daya to sai suka ce wani irin tartibin wanne ne za a dauka shin ala tartib ne ko ko ala ghairi tartib wasu suka ce ala tartib wasu kuma suka ce ba ala tartib bane amma Shaykhul Islam Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace zabi ne Allah ya bada duk wanda kaga zaka iya yi a cikin ka dauka kai idan ka zama anta qadirun ala as-sadaqa to fa tasaddaq idan kuma ka kasance ba haka ba to shikenan kun ga wannan hadisin an yi tsima farqan baina sittati masaki kaga shi ya fara lissafawa san ku fa fidyatun min siyamin sannan aw yuhdi shatan kaga a aya nusuk ta zuwa karshe aw yasuma salatata ayyamin a aya kuma shi aka fara fadi to kaga shi sai suka samu sabani wani tartibin za a dauka tartibin wannan riwayar ta karshe ko tartibin wannan riwayar ta farko wacce ta dace da kuma hadisi da aya to magana rajiha ita ce duk wanda mutum ya ga shi zai fi iyawa sai ya yi in kaga za ka fi iya azumi sai kai azumi in kaga za ka fi iya iz'amu sittati masakina sai kai iz'amu sittati masaki in kaga za ka fi iya nusuk yanka cinkiya to sai ka yanka cinkiya shikenan kowanne mutum yayi da saba ma Allah madaukakin sarki da yayi daidai to wannan ita ce fidiya sannan ƙari akan wannan fidiya tana wajaba akan mutum a duk lokacin da ya aikata wani abu wanda yake mahzuri ne a aikin hajji ba a ce ayi ba haramun ne aikin hajji amma bai kai matsayin ya bata aikin hajji ba domin mahzuratul hajji sun kasu gida biyu akwai abubuwan da aka haramta ya aikin hajji amma idan mutun yayi su to basu bata masa aikin hajji ba fidiya zai yi akwai kuma abubuwan da idan mutun ya aikata su a cikin aikin hajji to fidiya ba za ta wadatar da shi ba aikin hajji sha lalace mutumin da ya sadu da iyalinsa yana cin aikin hajji aikinsa ya lalace aikin hajji sa ya lalace kaga ba magana fidiya ake ba amma mutumin da ya aski ko ya yanke kumba ko ya sa tufafi da gangan kaman ya sa riga alhali yana da ikon sa harami ko ya sa wando alhali yana da ikon sa izani ko ya sa khuffi alhali yana da ikon sa takalmi a kaulin malaman da suke ganin cewa an ranji hattar da sa takalmi dole khuffi sai idan mutum ya zama bai da takalmi to idan mutum ya daya daga cikin waɗannan to fidiya ta kama shi ko kuma ya bar wani abu da aka ce ayi a cikin aikin hajji kaman ya tsallake miqati bai dau harami a miqati ba to shi ma fidiya ta kama shi mun gane wannan kai ko kuma misali a ce bai yi jifa ba har kwanakin jifa suka fita kun ga ya bar abin da yake farilla daga cikin farillan aikin hajji shi ma fidiya ta kama shi saboda fidiya dama tana faruwa ne li tarki ma'murin aw fi'li mahzurin amma mahzurin ghairi mubtil domin akwai al mahzur al mubtil akwai al mahzur ghairu al mubtil akwai abin da aka haramta ma mutum aikin hajji idan ya aikata shi aikin hajjin sa ya lalace akwai kuma wanda aikin hajjin sa bai lalace ba shine aka dora masa fidiya wallahu a'lam babu hurmati makkata babun da zai yi bayani akan alfarmar garin makka hurma nan na nufin ba a yaki a garin makka garin makka gari ne mai alfarma shi yasa ake ce masa albaladul haram shi ma masallacin ka'aba ake ce masa almasjidul haram ko a ce albaytul haram ja'alallahu alka'bata albaytal haram qiyaman lin-nas kada albaytal haram ba a yaki a cikin garin makka ba a zidda jini a garin makka to shi yasa gari ne mai alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inni haramtu almadinata kama harrama Allah makkata garin madina ma gari ne mai alfarma ni na mai da shi gari mai alfarma kamar yadda garin makka gari ne mai alfarma to idan mutum ya tafi aikin hajji abu biyu ke kama shi shi kanshi yana cikin alhurum sannan kuma inda yake ciki gari ne mai alfarma a lokacin da mutum yake aikin hajji haramun ne ya farauta shi ba zai farauta ba farautar tudu ba zai yi ba sannan kuma gagarin makka dama ba a ila yusadu saiduha makkatu la yusadu saiduha ba a farautar garin makka la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum kana daki sai Allah madaukaki sai tuwo maka tantabara amma ba za ka taba ta ba na tana akan gadanka sai dai magetaci tika tikan tantabaru amma ba a cin su Allah ya hana a kama su kitani sun gani nan bari na bidun awani su ma hamam na bi ribate to kaga sayduhunna haramu kadiba'i makkata sayduhunna haramu to shine nan hadisi zai babban da malai kullu babu hurmati makka babun alfarmar garin makka idan mutum ya tafi a matsayin mai aikin hajji meye ya kamata ya tsare na garin nan garin makka ne daga cikin alfarmarsa kai nufin za ka yi zunubi a garin makka za a rubuta ma lada zunubi mutum ya nufi a zuciyarsa bai aiwatar ba mujarradul irada ya nufi zai yi Allah zai rubuta masa zunubi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min azabin alim mutum ya ji a ransa cewa bari ya sabo, mutum ya aiki ji a ransa yana garin makaici bari ya zina ko ya liwatsi ko ya tata ko ya kashe rai, to za a rubuta masa zunubi da nassin Al-Qur'ani wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi nuziqhu min adhabin ali, wanda ya nufin yi ilhadi ya aiwatar da wani laifi ya ketare iyakar Allah a garin Makka, to nuziqhu min adhabin ali, sai mun dantsana masa azaba mai radadi. Sannan kuma nan kusa ga tarihin tarihin Abraha ko wanda yazo zai busa Ka'aba, sarkin Yaman da Habasha. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, shin baka ga abinda ubangijin ka ya aikata bane da ma'abuta giwaye? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, ashe bai sanya mugun nufin su fi tadlil a cikin fata ba? Wa arsala alaihim tayran ababi, Allah ya aiko musu da wasu tsuntsaye jama'a jama'a, tarmihim bi hijaratin min sijji, suna jefan su da wasu duwatsu daga can cikin wutar jahannama, kowa aka bashi nashi ya taho da shi a bakin sa. Malaman tafsiri suka ce da sunan wanda zai jefa mawa bombe, fa ja'alahum ka'asfin ma'kul, Allah madaukakin sarki ya sanya su Abarhatu suka koma kaman karmami cinyayye. Ne Abarhatu ya zo yi? Abarhatu ya zo ne da niyyar ya rusa Ka'aba. Malaman sira suna kawo dalilan da suka jawo Abarhatu ya ce zai zo ya rusa Ka'aba. Riwayoyi masu yawa ga suna a cikin littafin sira. Daga cikin riwayoyin da malaman sira suke ambatawa, wani Balarabe ne dan kasar Makka, aka ce wai shi Abarhatu ya ce zai yi irin ɗakin Ka'aba, ya sa a gina masa ɗakin Ka'aba a ƙasar Habasha ko kuma ƙasar Yaman a lokacin a haɗe suke, kuma dama suna da boda har yanzu da Yaman da Ethiopia. Shikenan sai ana musu da wani ɗan ƙasar Yaman da wannan Balaraben ɗan ƙasar Sauda, ɗan ƙasar Makka. Sai wancan ɗan ƙasar Yaman ne ya ce, ba kun ce kuna da ɗaki da ɗakin Allahn ku ne? To mu ma ga sarkin mu zai mana ɗaki irin shi. To shi ne aka ce sai wannan Balaraben Makka ya fusata, ya za a yi a ce za a yi wani ɗaki irin na Ka'aba? Alhali ɗakin Ka'aba ɗaki ne mai daraja mai tarihi. To shi ne aka ce bayan gida shi ne je shafa ma wannan ɗakin na Habasha mai kama da ɗakin Ka'aba. To shi ne sarki Abarhatu ya fusata ya ce to sakamakon haka ma zai zo ya rusa na Makka ɗin da a huta, sai ya zama nashi ne kawai ake da shi. Ya shirya da giwaye, ya hau giwaye, giwaye suka taho daga ƙasar Ethiopia ko ƙasar Yaman, sun kawo wajen da ake ce mishi batnu mahsar, batnu mahsari yana nan a Muzdalifa. In an zo wajen ba a san a tsaya, kawai sai giwaye sai suna ja da baya, suna ja da baya. Allah ya nuna musu, aka ci gaba da musu ƙaimi ana ziga su sai da suka tafi. Allah madaukakin sarki ya aiko da waɗannan jama'a ta tsuntsaye suka zo suka kakkashe su suka daddage su suka gama sai tarihi. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin wannan. Wannan wajen da ake ce mishi batnu mahfar shi ne wata rana manzo Allah sama ya zo zai wuce a Muzdalifa, wajen yake tunda Muzdalifa daji ne har yanzu, duwatsu ne a wajen, sai manya-manyan gadoji da suke da irin na sama flyover. Shi kenan sai dabbar manzon Allah ta sama da yake kanta sai tana ja haka ana tura ta sai tana, sai sahabbai suka ce subhanallahi qafa'at alqaswa ko kuma a'yatil qaswa ai qaswa'u ta gaji shikenan manzo sai mai ce ma a'ayatil qaswa'u wa laysa zalika la hadi tab'i walakin habataha habisul jil ce a'a dabba ta al qaswa'u ba gajiya tai ba ku ba ku sani bane Allah ya nuna mata abin da ya faru da giwaye wannan wajen ai nan giwaye suka zo su ma suka riƙa dagewa ba za su wuce ba to garin Makka gari ne mai alfarma tun kafin zuwan musulunci ana girmama shi ana ganin darajarsa kuma Allah ta'ala ya riga ya faɗi falalarsa a cikin alqur'ani shi ɗakin ka'aban shine inna awwala baitin wudi'a lin-nas inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil'alamin shine gidin na farko da aka fara yi dan abauta ma Allah a wani tafsirin al-Imam Shukani a cikin Fathul Qadir yace tafsiri bi malamai suka yi ko dai inna awwala baitin wudi'a lin-nas shine farkon ginin da aka yi kakaf a duniya ba ginin da ya gabace shi ko kuma wudi'a lin-nas lil-ibada shine ginin farko da aka yi dan mutane su bauta a ciki shine Ka'aba to wannan gari mai daraja لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الله يغنس وادا لكن كأبا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله يغنس وادا مسجد مكة دون غرم مكة أكي مغنى أكي البلد الأمين لا أقسم بهذا البلد الله أتباتين يغنس وادا وانا غرم با سنيتي وهذا البلد الأمين na rantse da wannan garin Makka so ka gari ne mai alfarma gari ne mai daraja to shine nan idan ka je a matsayin ka na mai aikin hajji yayi kamata kai mu'amala a cikin garin Makka domin garin Makka ba kaman garin ku bane gari ne mai alfarma gari ne mai daraja ko an faɗi garin ku misali a cikin alqur'ani to ba an faɗe shi da falala bane kila ba misri ya ce an faɗi garin sa a Makka shi a cikin qur'ani ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في كن تود النبي يوسف أكين في. النبي يوسف نادى أم وينش؟ دا أم دا إياه أنت بودادي. ثم كتنا دا درجة. شين فيكم ديسا ما لقاوش أشكم ونن كتاب الحج باب هو ماشي مكة. أما إن كان مي أي شيء حج إن كان جيجا مكة تو كيتاكات أنت. ba kamar sauran garuruwa bane nufin yin zunubi a garin na sa a rubuta maka laifi nufi mujarradu al-irada an abi shuraih khuwailid ibn amr al-khuzai al-adawi radiyallahu anhu annahu qala li amr ibn sa'id ibn al-as wa huwa yab'athu al-bu'uth ila makkata idhan li ayyuha al-amir an uhaddithaka qawlan قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووآه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يهل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد ولا يعضد شجرها فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت هرمتها اليوم كهرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بذم ولا فارا بخربة حديثي أغوي توشد أبو شريح أبو شريح صحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القنس أبو شريح سننس خويلد بن عمرو الخزائي أن قبيل بنو خزاعان sannan kuma a bangaren kananan gidansu daga banu adi yake kabilar su ɗaya da sayyidina umar dan karamar kabilar su ɗan banu adi ne kabilar su ɗaya da sayyidina umar khuzaa kabilar su babbacin ta sama kun san shugaban su amr ibn luhay al-khuzai manzo Allah sai me yace shine farkon wanda zai fara shiga wuta a matsayin ne bautar gunki domin shi ya kawo bautar gunki a jaziratul arab
a kasashe a kasar kasar jaziratul arab basu san gunki ba kana nasu ummatan wahida al umma na kan tauhidi shikenan wannan amrubun luhay al khuzai sai ya tafi biladush sham da ya tafi biladush sham sai ya ga ana bauta ma gumaka shikenan ya ce shi ma a bashi daya ya taho da shi shine aka taho da shi kwara daya ya taho da shi kwara daya yazo ya aje a bakin ka'aba shikenan sai ana zuwa ana gani yace ai ga yadda ake ga yadda ya nuna musu yadda za a mai sujada yadda za a mishi kaza shikenan sai kowace kabila ita ma ta zama tana da nata sai da aka tara gumaka a cikin ka'aba guda 360 to shine farko hadisin sa hadisin na cikin sahih al-bukhari manzo sai sun yace shine farkon wanda zai fara shiga wuta a matsayin mai bautar gunki a cikin larabawa to shine asalin kabilar su al-khuzai to wannan abu shuraih radiyallahu ta'ala anhu annahu qala li amr ibn sa'id ibn al-as ya ce amr ibn sa'id ibn al-as amr ibn sa'id ibn al-as lokacin gwamna ne a zamanin marwan ibn al-hakam a zamanin marwan ibn al-hakam marwan ibn al-hakam shine sarki na hudu a cikin sarakunan banu umayya muawiya ibn abi sufyan yazid ibn muawiya sannan sai muawiya sani ibn yazid ibn muawiya sannan sai marwan ibn al-hakam mun san cewa sayyidina abdullahi ibn zubair shine mutane suka masa mubayi'a mutanen hijaz da mutanen iraq a matsayin khalifan manzon allah sallallahu alaihi wasallam marwan ibn al-hakam ba sahabi bane ya yaƙi sayyiduna abdullah ibn zubair ya zama mulki ya dawo hannunsa ya mai da mulki ya ci gaba da mulkinsa a biladush sham to rigingimun da suka faru a wannan lokacin marasa daɗi daga ciki har da rigimar sayyiduna abdullah ibn zubair a lokacin da ya dawo garin makka to shi kuma wannan amr ibn sa'id ibn al-as shi aka wakilta a lokacin ya yaƙi sayyiduna abdullah ibn zubair shi marwan ibn al-hakam ya wakilta ya yaƙi sayyidina abdullah ibn zubair to ya shirya rundunar yaƙi za a tafi domin a je a yaƙi sayyiduna abdullah ibn zubair a ganin su a matsayin sa na dan tawaye to shine sai sahabbun manzo Allah sama sahabbai ba su iya gani su kyale suna faɗa ma kowa gaskiya ya rage naka in ka dauka kai aiki da shi kai ka sani in baka dauka kai aiki da shi ba sun fita hakkinka to shine Abu Shuraih Khuwailid ibn Amr sahabin manzo Allah sama ne shi yace masa shine shi yace wa huwa yab'athu al-bu'usa ila makka a lokacin zai aika da rundunar yaki zuwa garin makka domin a yaki sayyiduna abdullahi ibn zubair idan li ayyuha al-amir yace ranka ya dade ya kai wannan gwamna amir gwamna ka dan bani izini mana ina neman izininka an uhaddithaka qawlan da in sanar da kai wata magana qama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ghad min yawm al-fath manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wannan jawabin ana gobe za a je ai fatu makka wato yau kenan ko al-ghad gobe ko shine sai ce al-ghad min yawm al-fath ana gobe za a tafi ai fatu makka fatu makka an yi a watan ramadan a shekara ta 8 bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam to kafin a shiga garin makka ai fatu makka manzon allah sai sama yi mana wannan jawabin mu sahabban sa ni ina cikin waɗanda suka ji wannan jawabin fa sami'atu udnaya kunnuwa na guda biyu suka saurari jawabin da annabi sallama yayi wa absaratu aynaya sannan idanuwa na suna kallon annabi yana wannan jawabin wa wa'ahu qalbi sannan zuciyata ta fahimci wannan jawabin kuma ta haddace wannan sune alatu al-ilmi da ake da su ko wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula kaga sune ji kunne gani ido hadda da fahimta zuciya in faɗa masa cewa ba gangadi nake ba ido na biyu so daga duk abin da annabi sama ya faɗa ni ma na ji wannan حين تكلم به لوكشن ده منزل السماء وانم بيان انه حمد الله النبي السماء يا غودي ما الله واثنى عليه يبا الله يا ميمته يبن الله ثم قال النبي السماء ga abin da yace mana yace inna makkata harramaha Allah ta'ala lege makka Allah ya haramta shi gari ne mai alfarma ba a yaki a ciki ya kai amir ya kai wannan shugaba ya kai wannan gwamna ba a yaki a garin makka so duka wannan rundunar da kake son ka aika domin aje a yaki sayyidina Abdullah ibn Zubair kabatta fi halatta ba walam yuharrim hannasu amma mutane suka ki haramta wannan garin suka ki bashi alfarmar sa aka ci gaba da yaki yaki ana zudda jini a ciki amma Allah tunda ya halicci garin makka tunda ya halicci sammai da kasai ya haramta garin makka akwai riwaya da ta zo cewa inna makkata harrama Allah yawma khalaqa as-samawati wal arda walam yuharrimha an-nas Allah tun ranar da ya halicci sammai da kasai ya haramta garin makka cewa garin makka ba a yaki a ciki ba gari bane da za a ji ana zudda jini a ciki فلا يهل لامرئ بي حلست جوان متو يؤمن بالله واليوم الآخر وان دي إيماني لألا دران اللاهرة وان فدنب غنى أن السماء أبو شريح خويل دبنا أمر يكي رويتو يكي ما أمير يكي ما أمير أمير المدينة نسيها أمو بن سعيد بن العاص صدق دي حلست بأن يسفك بها دما يجي يزبد جني أو النندر عشان نازو كان سنة ولا يؤذى الشجرة ولا يعضد بها شجرة قد قمون بإيمان لألا دغان الناشرة يسار وتبشياء مكة حتى ننكوي كبشياء مكة باع سار بشياء مكة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من يتي أي النبي يأتي مكة أفتح مكة أنا أبو بضاعة تقولي من رسول الله يتمس وأنا كان دقرشن كان ونباي الرسوات ko bayan ban duniya yazo ya ce muku ai sunna ce ni ma na taba yi to ba haka bane fa qulu ku ce inna allaha qad azina li rasulihi alla yama annabin sa izini wa lam ya'zan lakum ku alla bai muku izini ba khususiyar annabi sallama ce aka bashi wannan lokacin kuma shi ma malamai suka ce ba ai yakin ba shi yasa suke da kaida tarihiya suke cewa futihat makkah da'watan la'anwatan makka da awa ta bude ta ba yaki ya bude ta ba domin a yakin kakan ba a kace kowa ba sai mutun ɗaya wanda aka kama shi a Ka'aba bayan kuma an riga an shiga makkan ne ma an riga an shiga ɗakin Ka'aba aka gan shi shine aka kashe shi saboda shi dan leken asiri ne tuntun ya dade yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam munafirci sai kuma sun yace aka kashe shi ibnu khatali to shine sai yake cewa وإنما أذن لي ساعة من نهار نيما ونينكي نيني أكبان دامر شوار إن يايو إن يايكي أتكي إن يايكي كما بأي يايكي مبا يوم ما دلت ما داما يتباسي شواري وان ديشيغا كأبا يايكيرا وان ديشيغا جدن كذا أبو سفيان يايكيرا ألم سوما يتباسي داما سيزونا بدأت شجيبا وقد عادت هغمتها اليوم توي الفرمت جرمك يا داوك هغمتها بالأمس كما الفرمت تدع نوانا اللوكة شند أكبا من ذن سمدا ما ياوشي بجا نوكم أرفا وانا نقوفا بحلسوني ساكين ياكي أجرمك ونسوني فليبلغ الشاهد منكم الغائب وان ديكي نان أسكنك توي إسرمد وان دبينا wannan sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yaki a garin makka to daga idan ka je garin makka cikin wasiyar da ake maka ka zama mai hakuri kar kai fada ba a zanga zanga a garin makka ba a zuwa a tayar da hatsaniya shi yasa aka ce ko musu kakkai man farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj ba a musu in nasiha kama mutun yake daukan nasiha ka tukale shi kai iyaka abinda zaka iya yi faqila li abi shuraih abu shuraih da ya gama karantar da wannan hadisin ya gama karantar da almajiransa wannan hadisin sai wani ya tambaye shi yace masa ma qala laka yace to da ka gama ma wancan gwamnan nasiha ka ja masa wannan dogon hadisin me yace maka qala ana a'lamu bidhalika minka shi gwamnan yace na fi ka sani shi alliga malin na san wannan tun kafin ka san wannan sai bayo aka fara ba shi na fi ka sani ana a'lamu bidhalika minka shi ni na fi ka sanin wannan abin da ka faɗa tabi'i ne fa shi shi Amru ibn Sa'id ibn al-As ba sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne yake masa wa'azi ya ja masa hadisi amma sai yake cewa shi ya fi ka sani kaman yanzu misali a ce waɗanda suke mulki da Saddauna ko ba shi bane misali tare suka yi zamani da Saddauna kila ma ya taba zama ko sakataren Saddauna ko dai yana da wani matsayi a zamanin Saddauna kai ko da dai kansilaye a zamanin Saddauna kai ko da ma bai rike kowanne mukami ba sai yanzu wani gwamna yana dan wani habka rawa kai sai kebe shi cikin mutunci yace masa kaga kuna cewa kuna koyi da Saddauna Saddauna ga abin da yake ga abin da sai ya gama sai ce nafi ka sanin haka inda shi kan shiga baki ɗaya 40 ko 45 shi kuma kila wanda yake bashi labarin nan shekarun shi 70 ko shekarun shi 80 ko 75 amma sai ce ana alamu bidhalika minka ni nafi ka sanin kaga akwai reni a ciki yace ana alamu bidhalika minka ya aba shuraihi yace ya kai abu shuraihi nafi ka sanin wannan kama sani innal harama lalle garin maka la yu'idu asiyan baya ba mai sabo mafaka so daga wanda zamu je mu yaka mai sabo ne a wurin mu ko wala farran bidamin haka nan wanda ya je ya zudda jini ya kashe ran ya gudu ya je garin makka to shi ma garin makka ba zai bashi mafaka ba ba zai boye shi ba za a fito da shi sai an yanke masa hukunci wala farran bi kharba sannan kuma haka wanda ya tata ya saci raƙumi ko ya saci wani abu shine al-kharba sata ya ci amana ya sata ya zamba cikin aminci ya gudu garin makka to shi ma ba za a bashi ba kun ga wannan maganganun nasu na ƙarshe maganganu ne na gaskiya amma kuma ba mahallinsu ba kenan domin sayyidina abdullahi ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma babu wata sifa daga cikin abdullahi ibn zubair laysa asiya laysa farran bidamin ma qatala ahada bai kashe kowa ba sannan wala farran bi kharaba bai cuci kowa ba bai saci dukiyar kowa ba to ya za a kafa hujja da wannan kaulin a ce za a je a yake shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yaki a garin makka maganar sa ta karshe ku fahimta gaskiya ce cewa idan mutum yayi laifi ya gudu makka to za a je a kamo shi sai an yanke masa hukunci makka ba maboye masu banna ba ne sannan ba maboyar barayi ba ce to daga dan mutum yayi laifi ya gudu garin makka za a kama shi to amma abdullahi ibn zubair bai yi laifi ba ku kuma yaki kuke nufi ku yi zudda jini kuke son ku yi kuma duk da haka sai da aka yi wannan yakin ƙarshe sai da aka yi sayyidina abdullahi ibn zubair duk da yakin ya ci gaba marwan ibn al-hakam ya rasu ɗansa abdulmalik ibn marwan ibn al-hakam shi kuma ya zo ya gaji mulki a zamaninsa aka zo aka kashe sayyidina abdullahi ibn zubair al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi shi ya dauki wannan zanubin shi ya dauki wannan aikin ya kashe sahabin annabi sallama sayyidina abdullahi ibn zubair sannan ya je ya samu mamarsa nana asma'u bintu abi bakr radiyallahu anhuma ya je wajenta ya ce mata gayi nan mun kashe shi ta ce ahab kai aikin banza afsadta alayhi dunyahu wa afsada alayka akhiratahu ka je kai minna kana ganin ka bata masa duniya ba kan duniya ko kashe shi ba kan khalifanci kan shugabanci to kai kuma bata maka lahirarka domin mutum zaka shiga to hadisi dai na nuna mana cewa garin makka gari ne mai alfarma gari ne mai daraja ba a yaki a ciki ba a zudda jini hatta bishiyar garin makka ba a tsare ta amma manzo sama ya keɓance ice kwara ɗaya al-izhir cewa ya halasta za a iya ɗibo wannan ai amfani da shi domin suna amfani da shi wajen abin da ya shafi as-sufun wajen abin da ɗinsu kwale-kwalensu ana amfani da shi sannan kuma ana amfani da shi wajen danni na gida amma bacin wannan duk wata bishiya da ka ganta a garin maka kyale ta ba a abin nan dinta to in aka ce al-haram ba dukkan garin da ake ce mishi makka gabaki daya a yanzu shine ake ce masa al-haram ba ga wanda ya taba zuwa aikin haji kuma ya iya karatu zai ga wajen da ake ce musu hududul haram ana rubuta da yaren ingilishi sannan ana rubutawa da yaren larabci sannan ana rubuta da yaren urdu domin waɗannan manya-manyan yarurrukan suna cikin yarurrukan da dauya a ce cikin masu zuwa aikin haji wani bai iya su ba idan mutum ya zo ne daga irin ƙasashenmu na Afrika ile yana jin larabci kuma yana fahimtar ingilishi to kaga an yi dan wannan sannan urdu kusan duk wanda suke zuwa daga Asia Pakistan Bangladesh Malaysia da Indonesia kusan duk suna jin yaren urdu to zaka ga an rubuta cewa daga nan shine hududul haram daga nan ne mai sunan haram shi yasa daga Jidda in aka dauke ku a mota za a tafi da ku Makka akwai wajen da za ku je tafiya a Jidda sai kun kawo wani waje sai kaga an sa katon signboard a ce huna yabda'ul haram daga nan ne haramin Makka ya fara wala yajuzu li ayi kafirin an yadkhula daga nan ba wani kafirin da zai wuce nan in mutum bai da imani da Allah sai dai baya kafiri ba zai shiga ba haramun ne kafiri ya shiga wannan wajen fala yaqrabul masjid al-harama ba'da anihim hada to a can ma akwai karshen harami shi yasa kaga Arafat ba ta cikin haram gabaki din Arafat sai lule sannan wani yanki na Mina lule duk ba aiki ba harami bane wajen to so daga idan an ce al-haram ba ana nufin sunan garin Makka gabaki ɗaya ba domin garin Makka yau kilomitoci nawa ne ko kuma fadin kadada nawa ne a akwai hududul haram din idan mutum yaje zai ga iyakokin to nan ake nufi su ne garuruwa masu alfa su ne wajen da ake ce mishi gari mai alfarmar inda ba a zidda jini ba a yaƙi a wajen ba a farauta a wurin to abinda hadisi yake nufi mana yace al-kharabatu bil kha'il mu'jamati war ra'il muhmalati abinda ake ce ma al-kharaba yadda ake zabtin wannan lafazin shine bil kha'il mu'jama da khame dugu khame ruwa war ra'il muhmala sannan dara wacce ba ta da dugu wato al-kharba hiya al-khiyana cin amana wakila al-baliya wasu kuma suka ce bala'i وكيل التهمة أكثر تهمة وأصلها في سرقة الإبل أنا أمفان دا وانا اللفظ ني أساتا راقومي حرصر قاضيتي والخارب اللص يحب الخاربة والخارب اللص وانا أكثر ما الخارب شيني اللص تنفشي يحب الخاربة إذن يجدن وانت تنفشي توينا تنشي تو الخارب عليكينا شيني مالي فاسترامنا idan Allah kai mu karatun gaba za mu hada da hadisin da ke biye masa sai mu fitar da fiqhun da ke cikin hadisin ɗaya bayan ɗaya yanzu dai mun fassara shi fassara ta ba ni baki in baka fassara wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum assalam na'am
ayyuhar
ramada da bai yi hasu ba zai sa wando ba zai sa ba amma nan kaman tu ba ne kaman ga heran wando ko kuwa dai duk wannan manyo wannan bayanan ba zai sa kowane wando ba duk abin da idan haraminsa ba zai iya kamawa ya daure ba babu laifi zai iya amfani da dal ya daura kaga lalita dan aje kudin shi ko aje kila yana da gilashi haka zai rika cirewa zai makala a ciki gilashi tabarau ya halatta zai iya sa tabarau amma wando din kacce to mai aikin hajji ba zai sa ba sai dai idan bai samu izari ba to shine aka bashi damar ya sa wando amma dai asali mai aikin hajji ba zai sa wando ba ai mun yi bayani a lokacin da muka bayani akan babu ma yulbisu ma yalbasul muhrimu min as-siyab cewa anan ne ake nuna kake nuna kai bawan Allah ne da sarki da shugaban kasa da kowa in ma akwai shugaban duniya a wajen to shi ma irin wannan kayan zai zo ya sa duk an hadu al-imam al-daqiq al-eid rahimahullah ta'ala yace wannan na nuna ma mutum ya tunasar da shi lahira kayan da yake sanye da su fararen kaya irin kayan da sutari ake sa mamaci to shi ma gashi a ciki kuma kaga mutane duk gabaki da irin kayan aka sa to ka gani wanda baka taba ganin kansa ba to in kana so kaga kanki sai ka je aikin hajji in yana da sai ko a ranar zaka gani kaga sarki ai da wuya ka ce ka taba ganin kan sarki ko to a ranar ba fa kan sarki su tam ba kan shi sosai na gaske su tam ai kina ka sha ganin su tam kan sarki sosai in baka taba ganin kan sarki ba to ka je aikin hajji zaka ga kan shi in yana da sai ko a nan zaka bada labari in ko bai da shi ma zaka bada labari kaga an ba in anan ne ba zaka taba gani ba ko to na'am game da na'am ya an ce tinkiya jinsun su rawu sannan jinsun su bunsu jinsun su akuya ka zama banki tsakanin tinkiya da akuya banbanta mana magani ko kai ba haushin gaske ne ato yake nan ya dan kama hanya kadan wa alaikum salam yi mana mutum ya je ba sai ya hada su shida kowanne ya bashi muddu biyu kaga a lokacin kuma sai ka sai musu da biyu amma a can ya za ka gane miskini ko akwai su sai ka gano za ka dan ga mutum kila ta yanayin an daina ma sa harami a lokacin an daina sa harami ka san ta harami kila ba za ka gane miskini ba duk fararen kaya ake ciki amma kila aka fara sa kayan gida an daina sa harami to za ka iya ganewa tun daga jallabiyar da kila mutum zai siya sai nan ko mutum makwado ne yana ta boye kudinsa za ka iya ganewa to ka ga sai ka bashi in ka bashi da bino zai ka sai mishi da bino muddo biyu kaga ya fara samun na tsaraba daga nan sai ya daure a leda sai ya zo Najeriya sannan irin mulamulan da binan nan na Makka masu daɗi na'am ba dole bane siya sai dai in ya ga dama ya ta tsawu'an babu hadaya akan mutumin da ya ifradi ai wasu waɗanda ba su da wayo suke ma Allah ruwa sai su ce wai ifradi za su yi saboda hadaya ba ka tafi bane kai ma Allah ibada sai kai tamattu'i kai aikin hajji wanda manzon sama ya umarni ayi a ƙarshen rayuwarsa sannan kuma ga hadaya kai lada akan lada amma mutanen mu haka zaka ga ana yi wasu sai su zo su ce su ifradi za su yi kai saboda guje ma hadaya ba daidai bane wannan kuskure kada mutum ya zama yana ma Allah ruwa Allah da ya baka dama ka tashi daga Najeriya kila wani ganin jirgi fa bai taba yi ba akwai wanda bai taba ganin jirgi ba amma zai je aikin hajji kafin ya ga jirgi wani ko a sama bai gan shi ba ƙauyensu ba a ganin jirgi wallahi ina ba ku labari in ka je aikin hajji zaka ga mutanen da zaka yi mamaki kace uwana ya Allah ya mishi arziki yazo nan ne zaka tabbatar da hajji kiran Allah wallahi wani in ka kalle shi ka ga yanayin yadda yake cikin talauci gashi kuma aikin hajji kun zo kuna ta gogoriyo da shi a wajen Allah madaukakin da kila ma yafi sarki yafi gwamna yafi shugaban kasa a wurin Allah saboda tsarkin zuciyarsa amma da zaka je ka ga irin talaucin da yake ciki shi kenan sai a sa a wani daga cikin kila danginsa ya biya mishi to ka iya zuwa wannan wajen kuma da guzurinka ka tafi dan Allah ta'ala bai ce ka tafi kana baka da abin zuwa ba liman istata'a ilayhi sabila sai kana da iko to kai istaba'ta ilayhi sabilan to ya zaka kaje kuma kana ma Allah ruwa saboda kayo taraba sai abinda mutanen mu suke yi kenan taraba kai ake tunani mutum kage yana ce abinci ba zai ci mai kyau ba sannan da an dan yi wani sai ce rago 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 wai in kai zaka ja maka kanka fidiya sai kaje ana cewa rago rago ni ban ko ban ganewa ma sai daga baya na gane me yake nufi da rago rago din mutum yazo ko ana aikin hajji zai yafa wani abu akan shi sai rago 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 wai ana tunatar da shi rago zai kama shi zai sai ya yanka rago yayi fidiya kuma dukkan abin da ake tunani shine taraba taraba kawai a ci ko kaya da jaka shikenan ka zo kai ta bakan wahala kuma duk ka gama raba raban sai ka manta baka ba wani ba kuma ita jin haushi ka ga mutum ka je an je aikin hajji an dawo ka ga mutum kuma ya tafi hajji kam a Kaduna ko a Kano ya je yana ta tsara yana ta tsiye kai wahala mutanen mu suke ya kamata mutanen mu su waye kamar yadda alhazan wasu kasashe suka waye ba laifi kai tsaraba malaman mu na fiqh sun faɗi cewa ayo tsaraban nan a matsayin jin dadi amma mu daina daukar ta a matsayin wajiba dina lokacin a matsayin wajiba kai dan wani ya je aikin hajji bai baka wani abu bai kamata ka damu ba wanda ya taba zuwa aikin hajji ya san wahalar da ake sha ta kaya in ka je so dai kila ba za ka sake yin wannan kayan ba ni na san ni san littafai ne a jakata karamar jakata ba littafai ne babbar jakata ba littafai ne a cikin ta amma wallahi karamar nan da muka zo jidda sai da na kusan wurgar da ita saboda bala'in wahala a ce mu je can riri ga littafi ta san nau'i da rai sannan ba wanda zai taimake ka kowa na ji da kanshi in ba ka yi ba nuri to haka aka kai jaka ba haka nan ƙasa ta da littafi tunda duk tayis ne a filin jirgin saman kawai na riƙa ja a ƙasa ki na riƙa janta to sai da ka wannan abu da mutane suke kallafa ma kansu abinda Allah bai kallafa musu ba ba daidai ba ne daidai gwagwado mutum ya abinda zai iya yi amma kaya mutum ya ta wahala da su ai da wahala wata talla da ake yi a rediyo a ce ko kaya a ranar lahira ai aiki ne a ce a jibga maka kaya to kuma kai ta rikici da abin nan haka za ka ga musamman mata fa ana kwace jakarta su an auna ta wuce ka'ida ana wurgi da su ko ne a cikin jaka shi kenan ta yi asara ga tukari nan a gefe kwashe kayansa su yi gaba to kada mutum ya matsa ma kansa irin wani na'am sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah